الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة من 20 gawatar rabi'in al-awwal hijrar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 6 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya bayan dogon hutu da muka tafi sakamakon kammala littafin mu na al-imanu bil yawm al-akhir na ainin doktor sallabi sannan kuma dama mun zo dab da azumi kuma muka karanta littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma aka shiga yanayi na corona wanda sai yau Allah madaukakin sarki ya kaddara dawowar mu kuma dama sabon littafi muka ce za mu shiga shine hikbatun min at-tarikh wannan littafi hikbatun min at-tarikh littafi ne na doktor Uthman ibn Muhammad al-Khamis lalle littafi ne wanda yana da matukar muhimmanci a ce ana karantar da shi a majalis saboda irin abin da littafin ya kunsa tarihi ne daga wafatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa kashe sayyidina Hussein a shekara ta 61 bayan hijira kuma dukkan wata ainihin wato gurbata ta tarihi da dukkan wata dasisa da masu dasisa suka yi to ta faru ne bayan barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya da lokacin akwai wahayi Allah madaukakin sarki yana banka da asirin waɗanda suke kokarin yi wa addini makirci amma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wafati wahayi ya daina sauka to wannan ya sa an samu ainihin wato matsaloli wanda wasu abubuwan tarihi ya tabbatar da su wasu kuma karerai ne kamar yadda zamu ji insha Allah a bisa sunna ta fara karatu akan so a ji takaitaccen tarihi na shi marubucin littafi Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis sunansa Uthman ibn Muhammad ibn Hamd ibn Abdullah ibn Salih ibn Muhammad al-Khamis al-Nasiri al-Tamimi wa bi ikhtisar ma la yati adun kuladai sunansa Uthman al-Khamis faqihun wa muhaddithun wa akadimi wato masani ne wanda yake na fiqhu sannan masani ne na hadisi sannan academician dangantakarsa tana komawa zuwa ga kabilar da ake kira An-Nawasir daga zurriyar Al-Miswar bin Umar bin Abbad bin Al-Husayn At-Tamimi wanda shine akhir umara'i kabilati Bani Tamim shine karshen wato wanda yayi mulki a kabilar Bani Tamim Al-Doktor Uthman Muhammad Al-Khamis malami ne na addini kuma sunni ne kuma mutumin kasar Kuwait ne an haifi ainihin wato Dr. Osman Ibn Muhammad Al-Khamis a shekara ta 1962 a watan Mayu 26 ga wannan wata din. In ka lissafa yau muna 2020, wannan malami yana da shekara 58 a yau, a yanzu kai. Sannan mazaunin kasar Kuwait ne, kuma ɗan garin Kuwait din ne. Sannan wannan malami, kamar yadda muka faɗa, babban malami ne kuma sunni, ana yi masa laƙabi ma da Asadu Sunna. Ya yi karatu irin na Nizamiya, domin bayan ya yi ainihin wato ya samu shahada hatta ta masters a fannin ilimin hadithin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Risalar da ya rubuta shi ne Al-Ahadithul Warida fi sha'anis sibtain Al-Hasan wal-Husayn, wato akan abinda ya yi magister ɗinsa shi ne akan hadisan da suka zo game da jikokin Annabin nan sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan da Husayn. Sannan ya samu shaidarsa ta doctora, kuma ya fitar da distinction, wato a inda kuma ya yi rubutunsa na ainihin wato doctora akan muraja'atu dirasatin naqadiyya hadithiyya. Sannan ya yi karatu ne a jami'atul imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyya. Ya yi karatu a hannun malamai da dama, kamar yadda za mu ji nan gaba, wanda cikin malamansa akwai Sheikh Muhammad ibn Salih Uthaymeen. Wannan babban malami yana ko ya yi aiki a Wazaratul Awqaf, kuma shi ne ra'is na madarasatu warasatul anbiya, sannan khatibi ne mai khutuba ne wa imam masjid, sannan a lokaci guda mai karantarwa ne kuma lecturer ne a jami'a a kulliyatu shari'a wa dirasatul islamiyya fi jami'atul kuwait. Dalilin da ya sa wannan malami ya shahara saboda irin yanda yake bayar da kariya ga sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai munazara ilmiya, tattaunawa irin ta ilimi da ya dinga yi akan mazhabin Shi'a a musulunci, da kuma tabbatar da mas'alolin al-mahdiyul muntazir, wannan mahdi din wanda su Shi'a suke cewa suna jira. Al-Doktor Osman ibn Muhammad al-Khamis, kamar yadda na ambata, ya yi karatu ne a jami'ar Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyya a Riyadh, kuma kamar yadda na ambata ya samu shaidarsa ta masters, ya kuma yi doctora ɗinsa duk mun ji wannan. Sannan ya yi aiki a matsayin liman a masallacin Hamida tun daga shekara ta 1993 zuwa shekara ta 2004. Gabanin haka kuma shi ladan ne a wannan masallacin daga shekara ta 1989 zuwa 1993. Wato Sheikh Muhammad Osman Al-Khamis ya bayyana a matsayin ɗaya daga cikin masu munazara cikin Ahlus Sunna wal Jama'a, musamman ga mazhabin Shi'a, inda ya yi naƙadi ga malaman Shi'a, ya yi munazara da su a cikin da yawa daga cikin aƙidojinsu, kuma an san shi da wannan in ka karanta littafansa da irin research ɗinsa da kuma irin rudud da ya dinga yi musamman akan Ash-Shi'a al-Ithna Ashariya. Idan kana bibiyar wato tashoshi irin na ainihin wato satellite, za ka dinga ganin wani lokaci kana cin karo da tattaunawarsa ko kuma munakasharsa akan wani wata mas'ala cikin masail, musamman al-ikhtilaf bainal firaq al-islamiyya, musamman a wannan bangaren. Al-Khamis ya shahara a wajen gaba ɗaya kusan ummatu ahlus sunna wal jama'a, musamman a tashoshin da suke masu cin gashin kansu wayanda ainihin wato ake yada program irin nasa sannan ainihin wato yayi aure a shekara ta 1986 kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi da yayaye guda hudu akwai Fatima akwai Muhammad akwai Abdurrahman akwai Salih Sheikh Uthman ibn Muhammad al-Khamis yana da malamai da dama daga ciki akwai Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wannan yana daga cikin malamansa sannan akwai Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen sannan akwai Sheikh Nazim al-Musabbah sannan akwai Sheikh Abi Umar Ibrahim al-Lahim sannan cikin malamansa akwai Sheikh Abi Muhammad Nasir Humayt sannan akwai Sheikh Abi Ibrahim Ali Aliul Yahya sannan akwai Sheikh Abi Ali Abdullahi ainin wato Al-Ju'aythim sannan daga cikin malamansa akwai Sheikh Abi Muhammad Salih Al-Miyani sannan akwai Sheikh Abi Abdullahi Aliul Jum'a sannan akwai Sheikh Hamud Aqala sannan akwai Sheikh Muhammad Al-Murshid sannan akwai Sheikh Abu Sami wannan malami yayi wallafa da dama daga ciki akwai dai wato abin nan dinsa wato thesis dinsa da ya rubuta na doctora wanda ainihin wato muka karanta a wanda ya gabata inda yayi ainihin wato al-muraja'at na dirasatan naqadiyya hadithiyya sannan akwai littafin sa hikmatu min at-tarikh wannan littafin ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa sallam ila maqtalil husayn radiyallahu anhu daga cikin littafin sa akwai kashful jani muhammad al-tijani hada al-kitab aka ce wannan littafin raddun ala kitab raddi ne akan wani shahararren littafi na yan shi'a mai suna thumma hatadaitu na muhammad as-samawi at-tijani sannan daga cikin littafin sa akwai wani littafi man huwal mahdiyul muntadir wannan mahdiyin da aka ce ana jira wa waye shi sannan daga ciki akwai siyahatun fi kitabil kafi shi ma wani littafi ne na yan shi'a sannan akwai kitabul kafi din ardun wa naqad inda ya dinga arab yana bujuro da wasu abubuwa a cikin littafin yana yin naqadi akan su sannan akwai wani littafi da ya rubuta sunansa shubahatun wa rudud sannan akwai littafin mata yashraqu ko yushriqu nuraka ayyuhal muntadir sannan akwai littafin sa kitabun minal qalbi ila al qalb sannan akwai littafin nasa al ahadithul warida fi sha'n al sibtain ita ce risalarsa ta magister da ya rubuta sannan akwai littafin sa kitabu kunuzus sira akwai littafin nasa addu'a'u ahkam wa adab sannan yana da littafi ahkamu tahara was sala yana da wani littafin minhajul haqq fil aqidati wal akhlaq sannan akwai littafin nasa fabi hudahu muqtadi sunan littafin kenan qira'atun ta'siliya fi siyarin wa qisasil anbiya alayhimu salam sannan akwai littafin sa al qawaidun nafi'a fi asma'illahi wa sifati sannan akwai littafin da ya rubuta musamman akan hadithu aisha wa qissatu fadak hadisin nan Aisha da kuma kissar me ya faru a Fadak sannan akwai sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wa sallam inda yayi sharhin hadithin Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma sannan akwai littafin Zanailul Irb min Jami'ul Ulum wal Hikam libn Rajab al-Hanbali sannan wannan malami yayi munazara daban-daban ga waɗanda suke musamman bin sa ainihin wato wannan tashoshi da na yi ishara zuwa gare su to akwai munazarat sosai da yake yawan yi tattaunawa irin ta ilimi amma mafi shahara cikin ainihin munazara da shi wannan malamin yayi akwai munazarar sa mustaqilla da ake kira Ja'far as-Sadiq sannan kuma akwai wata silsilatul rudud ala shubuhatil munazarat akwai kuma munazarar da yayi da shi da dan shi annan Isam al-Ammat ko Imad Usam al-Imad akwai kuma munazarar sa dai da yayi da wani dan shi a shi ma Abdullahi Fairuz
yana da munazara da yawa musamman tare da ainihin wato shahararrun shehunan Shi'a musamman al-Imamiyya waɗanda suke nan ƙasar su ta Kuwait yana da kuma wafaqat wa waqafat ma kitabu Shi'a al-Muraja'at da haka wannan malami yana nan yana ta kokarin bayar da gudunmawa wa wannan addini musamman ta janibin da kaji shi kuma ya karkata akalansa yana yi wa addini difa'i ta wannan bangaren Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya bashi aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ya albarkaci zurriyarsa mu kuma da zamu karanta littafin sa Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta daidai da fahimtar daidai kuma Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu kuskure wannan littafi kamar yanda aka sani sunansa Hiqbatun min at-Tarikh ma baina wafatin nabiy sallallahu alaihi wa sallam ila maqtal al-Husayn radiyallahu an sanata 61 hijriya ma'ana Hiqbatun min at-Tarikh wani dan yanki ne za a dan tsakuro na tarihi kama daga wato tsakanin wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam har zuwa ainihin wato kashe sayyidina Husayn radiyallahu an a cikin littafin in ka bi a hankali in har zuwa zamu je zaka ji waye kashe Husayn insha Allah din mallan zai yi bayani bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul musannif yace wannan muqaddima ce gabatarwa ta shi ainihin al musannif wa wallafin littafin innal hamdalillah hakika yabo da godiya sun tabbata ga Allah nahmaduhu muna gode masa wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa na'udhu billahi muna neman tsarin Allah min shururi anfusina daga sharrin kawunanmu wa min sayyiati a'malina da kuma miyagun ayyukanmu man yahdihillahu wanda Allah ya shiryar da shi fala mudillala babu mai batar da shi Allah ka shiryar da mu wa man yudlil wanda Allah ya batar fala hadiyala babu mai shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu shi kadai la sharika la bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ina mai shaidawa lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma manzansa siran Allah da aminci su kara tabbata gare shi amma ba'd malai yace bayan haka fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala lalle mafi gaskiyar zance shine littafin Allah mai girma da daukaka wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharri cikin al'amura sune kirkirar rufararrun su wa kullu muhdathatin bid'a dukkan fararran abu bid'a ne a addini wa kullu bid'atin dukkan wata bid'a a addini dalalatun bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan bata wato yana wuta thumma amma ba'du yace sannan bayan haka fa inni kuntu uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra yace hakika ni na kasance ina gabatar da wata kafar ina jinkirtar da wata ma'ana ina kwangaba kwan baya in kai in komo shine uqaddimu rijlan wa uakhiru ukhra indama khatara fi bali a yaushe mallan yake ya tafi ko ya tsaya ya koma ko kuma ya ci gaba da tafiya a yaushe ne mallan yake wannan yace indama khatara bi bali a daidai lokacin da ya darsu a zuciyata an aktuba da nayi rubutu fi hadal mawdu'i a wannan mas'alar da zamu tattauna a wannan littafin yace to sai na dinga kwangaba kwan baya in shiga ko in koma wa zalika me yasa malam bai shiga cikin mas'alar ba kai tsaye yace sai da yayi ta tunani ya shiga ko kuma ya janye ya koma da baya yace fa inni wa zalika kai likathrati man khada fihi ahyanan bihaqqin wa ghaliban bibatilin malam yace saboda yawan waɗanda suka kutsa cikin wannan mas'ala saboda yawan waɗanda suka tattauna wannan mas'ala wani lokaci tattaunawa ta gaskiya a mafi yawan lokutan kuma tattaunawa ta ƙarya a mafi yawan lokuta abinda suka rubuta ko suka faɗa akan wannan mas'alar ƙarya ne wala shakka babu kokonto annahu lalle wannan wato mas'ala min al-mawdu'at al-hayya suna da tana daga cikin ainihin wato mas'aloli masu rai wa in kana madha alayhi waqtun tawilun ko da yake lokaci mai tsawo ya riga ya shude akan wannan mas'ala ma'ana game da mas'alar tarihi mas'ala ce wadda take rayayyar mas'ala sannan mas'ala ce wadda duk da akwai dogon lokaci tun daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ainihin wato kashi sayyidina husaini a matsayin sa na wanda shi kuma ya taso a cikin wannan lokacin da muke ciki dan haka akwai tazarar tafiya walakinahu hayyun fi nufusina duk da cewa tarihin nan yana da tsawo kuma tsakaninmu da faruwar abubuwan nan lokaci ne mai tsawo amma tattare da haka malai yake cewa walakinahu hayyun duk da haka tarihin yana da rai fi nufusina a cikin zukatanmu ikbaran lidhalika aljilun nabawi abinda yasa tarihin yake nan a cikin ranmu duk da cewa tarihi ne mai dogon lokaci wanda ya shafe shekaru masu yawa daga bata amma yana nan a ranmu ba dan komai ba ikbaran lidhalika aljil sai dan girmamawa ga wannan al'umma wannan generation annabawi waɗanda suka rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alfarid wato generation makadaici wanda take al'umma ce makadaiciya da ba ta taɓa yin irin ta ba a tarihi watilkal kawkabatil azima wannan al'umma wadda take tauraruwa ce mai tsananin haske mai girma minal mustafainal akhyar daga cikin fitattu kuma zababbu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda walamma kanat kalimatul haqq nuran yuhtada bihi malai yace yayin da ya kasance ita kalma ta gaskiya wani irin haske ne yuhtada bihi da ake shiriya da ita walima lidhalika aljilul mubarak kuma tattare da abin da ke tare da wannan ainihin wato jama'a al'umma al-mubarak mai albarka min fadlin na falala alaina akanmu wato tare da kuma irin abinda wannan al'umma mai albarka ta yi fice da shi akanmu tana da doriyar fifiko da falala akanmu kana li zaman sai ya zamanto ya zama tilas an nu'addiya ba'da ma lahum alaina mu bayar da wani daga cikin abin da ke kanmu akan su min huquqin na haƙoƙi fa sha'anuhum laysa ka sha'ani ghairihim domin al'amarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'anun su daban yake da sha'anun wasu waɗanda ba su ba sha'anun su mai girma ne wa ilmuhum ilmun su wa amaluhum da aikin su lam yusbaqu ilayhi ba a taba rigan su zuwa gare shi ba ba wanda ya kai gare su ba wanda ya iya wuce su a cikin aikin su da ilmun su wa lam yulhaqu bihi kuma ba a riske su ba ballanta na ai ka fada da su balle a wuce su ina fata an fahimta malai yake cewa fa bi haula ya azza Allahu ad-dina da waɗannan bayin Allah sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sune a azza Allahu ad-dina Allah madaukakin sarki ya daukaka wannan addini wa azharahu da sune Allah ta'ala yayi amfani wajen ainihin wato bayyanar wannan addini wa nahnu mu wa in kunna nalhaju bi fada'il ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika ko da yake muna yawan maimaitawa muna nanatawa game da falalar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam illa duk da cewa ko da yaushe muna maimaitawa muna nanatawa game da falalar sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam illa sai dai duk da haka annana la nad'i lahumul isma ba ma da'awar cewa fa su ma'sumai ne di yanda muke kaunar su di yanda muke son su di yanda muke ganin darajar su muke ganin kimar su da martabar su di yanda muke ganin falalar su ba mu ce ba sa laifi ba ba mu ce ba sa kuskure ba ba ma yin da'awar cewa su ma'sumai ne ba ma da'awar cewa su ba sa yin kuskure fa ma ja'ala Allahu azza wa jalla al-ismata illa li anbiya'ihi wa mala'ikatihi alayhimus salam ubangiji ta'ala bai sanya al-isma wato kariya daga fadawa kuskure ba bai sanya wannan kariyar ba illa li anbiya'ihi sai ga iya annabawansa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ainihin wato alaihi musallam su kadai ne ba sa tuntube ko kuma ba sa yin kuskure amma duk wanda ba annabi ba ba mala'ika ba to ba a sanya masa rigar isma ba zai iya yin daidai zai kuma iya yin tuntube dan haka mu a aqidar mu ba ma da awar cewa sahabbai babu tuntube ba sa yin tuntube sukan yi tuntube sai dai daidai din su da alkhairin su ya ninninka ya rurbanya kurakuran su ko kuma tuntuban su mala yace na'am laqad akhta'a ba'dhum wasu daga cikin su sun yi kurakurai fi hayati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tun a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ba'da wafati sannan an samu wasu sun fada cikin tuntube da kuskure bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bar duniya lakin ma tahammaluhu min al-adha sai dai faka sani irin abinda sahabban nan suka shanye na cutarwa da tsangwama da aka yi musu wal qahar da tirsasawa da aka yi musu watankil da azabtar da su da aka dinga yi fi sabilil imani billah ba dan komai ba sai dan imanin su da Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da'awati ila ad-dinil qawim da kuma yanda ba dare ba rana suke kira zuwa ga wannan addini na Allah wanda yake miƙaƙe wa millati ibrahim suke kira zuwa ga aqidar annabi ibrahim alaihi salam wa ma bazaluhu da irin abinda waɗannan sahabbai suka bayar min hijratil ahl na kaurecewa iyalansu wal awtan da garuruwansu sun hakura sun bar garuruwansu mahaifansu suka batta dan daukakar wannan addini sun bar iyalansu suka yi kaurecewa iyalansu diddan ainihin wato wannan addini ya daukaka wajihadihim bi amwalihim sannan bayan gogwarmayar da suka yi wajen jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillah cikin daukakar addinin Allah wa dhabbihim ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi bi kulli ma yamlikuna da duk abin da suke mallaka sun kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyoyinsu sun kare mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayukansu da duk abin da suke mallaka sun yi amfani da wannan abin wajen kare daraja da kima da martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan abubuwan mala yace yaj'alu hadhihi al-akhta fi janibi hadhihi al-hasanati al-azima zai sanya waɗannan alkhairai da kaji an ambata masu tarin yawa na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan zai sanya hadhihi al-akhta waɗancan yan tuba-tuban da suka yi yan kurakuran da suka yi fi janibi hadhihi al-hasanat idan aka kawo su kusa da wato waɗannan kyawawan ayyuka da suka yi al-azima masu girma wal a'mal as-salihah da kyawawan ayyuka na ƙware da suka yi to wannan sai ka ce ka habbati ramlin fi jibalin bai wuce kamar dan damkar yashi ba a cikin dutse bai wuce kamar dan wani dutse a cikin babban dutse ba ma'ana laifin da suka yi ko kuskuren da suka yi ko tuntuban da suka yi in ka auna da wancan alkhairin wanda suka yi game da ainihin wato addini da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace to ka habbati ramlin bai wuce kamar wasu yan tsakon kwani ba fi jibalin in an auna su da dutse wa qatarati ma'in bai wuce dan dugon ruwa ba fi ubabin a cikin gulbi dan dugon ruwa ne a cikin gulbi ma'ana tuntuban su bai wuce dan dugon ruwa ba a cikin gulbi alkhairin nasu shine gulbi ko teku tuntuban shine dan dugon ruwa a cikin teku an fahimta sai mala yace ka koma kasa alma'ul ubab ay alkathiru al-awl mutadaffiq wato al-ubab shine ruwa mai yawa ko kuma ruwan da yake ambaliya yana tunkudar juna wala shakka anna amra at-tarikh muhimmun jiddan fi hayati al-umami wa shu'ub ko shakka babu al-amarin tarihi yana da matukar muhimmanci a rayuwar al-umma fa huwa domin shi tarihi yushakkilu imada wujudiha shine yake nuna karfin samuwar ita al'umma din duk wata al'umma da ba ta da tarihi ko kuma al'ummar da ba ta da ingantaccen tarihi to kamar al'umma ce da an kusa share ta a doran kasa dan haka ana gane al'umma tana da motsi tana tasiri idan tana da tarihi dan haka shi tarihi yushakkilu imada wujudiha yana ainihin bayyana yana sufanta irin karfin samuwar ita wannan al'umma din wa yuhaddidu laha manhajaha kuma yana iyakance maka irin tsarin rayuwar wannan al'umma ya suke zamantakewa ya suke auratayya ya suke in sun haihu ya suke kasuwancin su ya suke mu'amalar su wannan duk tarihi ne zai gaya maka ita wannan al'umma tana da tarihi tun talaka tale kamar yadda za a ce malam Bahaushe tun shekara sama da 1000 da wani abu kasuwar kurmi tana nan ana kasuwanci ana kaza ana ciniki iri kaza ana ciniki iri kaza tarihi wa hadiraha wa mustaqbalaha sannan tarihin shine yake iyakance maka hadiraha yanzunta wa mustaqbalaha da nan gaba dinta ita al'ummar duk al'ummar da take da tarihi to za ta tarihin ta zai baka hoton yanzu dinta da kuma ya baka hasken hoton nan gaba dinta wa ma min ummati mala yace babu wata al'umma tas'a ila riyada وَمَا مِنْ أُمَّةٍ تَسْعَى إِلَى الرِّيَادَةِ وَالصُّعُودَةِ إِلَّا وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا إِحْكَامُ الصِّلَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَاضِيهَا يَتِي بَابُ وَتَأَلُّمَةٍ دَ ذَاتَ كَيْ إِلَى الرِّيَادَةِ زُوَا غَ سَامُن جَاغُورَانْتِي وَالصُّعُودَةِ دَ شُغَبَانْتِي إِلَّا وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهَا فَاتِي وَاجِبِي نِي أَكَانْ وَنَنْ الْأُمَّةِ إِحْكَامُ الصِّلَةِ تَإِنْغَانْتَ عَلَاقَة bainaha tsakaninta ita wannan al'ummar wa baina madiha da waɗanda suka shude bayan gabaninta duk al'ummar da take so ta samu jagoranci ta samu shugabanci to wajibi ne akan ta ta koma ta kulla alaka tsakanin su na yanzu da waɗanda suka shude a baya ya naga wanda suka gabace su suka bi wajen samun nasarori a kaza a kaza a addinance a tattalin arziki a zamantakewa duk wannan sai al'umma ta kulla alakar ta tsakaninta da magabatanta sannan wannan al'umma za ta kai zuwa ga samun daukaka da ci gaba da jagoranci litastamidda minhu alquwa domin ta kosano ta samu karfi daga waɗanda suka gabace su wa muqawwimati bina'i hadiriha anan ne kuma za su samu tubala masu karfi yanda za su gina yanzu din su wastishrafu mustaqbaliha da kuma hangen nan gaba din su da haka dole akwai wato wajibcin kulla alaka tsakanin al'ummar kowace irin al'umma da magabatanta to wannan shi zai nuna mata cewa ga inda magabatanta suka taso ta tattalin arziki ta karfin soja ta kaza ga yanda suka yi suka cimma nasara ga yanda suka yi suka karye magautansu ga yanda suka to wannan tarihin da suka samu shi zai haska musu su da suke yanzu su inganta rayuwarsu ta yanzu sannan da kuma nan gaba din su wa ummatun mithlu ummatil islam al'umma irin al'ummar musulunci aula min ghairiha bidhalika su suka fi kowace al'umma cancantar haka idan har al'ummomi ba za su samu ci gaba ba ba za su samu daukaka ba har sai sun kulla alaka da magabatansu to al'umman musulmi su suka fi cancantar su yi haka su suka fi cancanta su yafi wajaba su koma su kulla alaka da magabatansu lima ya hamilhu tarihuha saboda irin abinda tarihin magabatansu yake dauke da shi min amjadin na ainihin wato amjadin wa butulat min amjadin na wasu manyan mutane wa butulatin da wasu gwarazan mutane wanti saratin da irin yanda suka ci nasarori al'ummar musulmi ita ta fi cancanta domin ita take da abin ta waiwaya ta hasko ta koyo a baya domin irin abin da magabatanta suka yi wanda tarihi ba zai manta da su ba irin abin da suke dauke da shi da kuma irin nau'in mutanen da ke cikin irin al'ummomin da suka gabata min amjadin wa butulat wanti saratin da kuma yanda suka dinga cin nasarori yasguru indahu tarihu ayyi ummatin min al'ummil ukhra wanda wannan shi zai sa tarihin kowace al'umma wadda ba ta musulunci ba tarihin ta zai zama kaskantacce marar kima in ka auna shi da tarihin musulunci ina fata an fahimta walakin fi dhilli dha'fi ummatina mala yace sai dai kash a cikin wato wata lema ko inuwar rauni irin na al'ummar mu fi waqtina al-hadir a wannan lokacin namu da muke ciki bima kasaba da aidi abna'iha kuma irin abinda muke ciki na rauni da al'umma musulmi yanzu ba ta da karfi a duniya ta tattalin arziki ta soja ta ainihin wato komai za ka ga ba a hannunsu yake ba mallan yake cewa wannan raunin da suka samu wato wannan bima kasabat aidi abna'iha abu ne wanda hannayen ƴaƴan musuluncin su suka haifa su suka tsururtar da shi su suka aiwatar da shi sallallahu alaina wa rafatul qiradatu wal khanazir wannan yasa Allah ta'ala ya dora akan mu warasatul qirada magada na burrai wal khanazir da aladu wa abada tagut da masu bautar tagut wala haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim babu dabara babu karfi sai ga Allah wato sai da taimakon Allah madaukaki kuma mai girma man yahun yasqulil hawanu alai mali jurhim bimayitin ilamu wala sai kawo wani baiti na ainihin wato abi tayyib al-mutanabbi sai yake cewa man yahun wanda ya zama wulakantacce bai san kima kansa ba bai san martaba kansa ba wulakantacce ne yasqulil hawanu alaihi to shi wulakanci zai zama mai sauki a kansa dan wani ya wulakanta shi ba zai kallo an wulakanta shi ba domin shi karan kansa baya jin yana da kima baya jin cewa yana da martaba ya kaskantar da kansa to duk wanda zai kaskantar da shi ya yi ta sawaye shine ma'ana man yahun duk wanda ya zama wulakantacce bai san darajar kansa ba bai san kimar kansa ba yasqulil hawanu alaihi to wulakanci zai masa saukin dauka mali jurhin bimayitin ilamu to ai babu wani rau babu wani radadi dan an ji wa matacce rauni babu wani radadi mutun ne da ma ya riga ya mutu abinda zai sa ya ji zafin ruhi ne an zare shi ma ilamu babu wani radadi lijurhin ga raunin da aka ji bimayitin ga mamaci raunin da aka ji wa mamaci wani zafi zai ji an bayyanta ya gama jin radadi dan haka yanzu lokacin da wani yazo ya sare shi ko ya dake shi to ai ba wani zafi da zai ji da haka duk wanda ya zama wulakantacce dan kawo wulakanta shi mai zai ji ba zai ji komai ba ma'ana wannan yana nuna al'umman musulmi su suka fara wulakantar da kansu suka kaskantar da kansu suka wulakantar da matsayin da Allah ya musu suka ki kulla alakar tarihin su da magabatan su shi yasa muka tsinci kanmu a hannun magada burrai da aladu da masu bautar tagoci Allah madaukakin sarki ya kiyaye aqulu mallan yace ina cewa bi dhilli hadha ad-da'f didda wannan rauni da al'umman musulmi suke cikin sa la budda min al-audati li tarihi ummatina al-majid babu makawa muna da buƙatar mu koma zuwa ga tarihin ummatina al-umman jagororin mu al-majid wanda tarihin mu mai girma ne al-mushrik mai haske kai yasqula alaina ta'ammulu dhatina wanda wannan zai saukaka mana sanin mu su waye mu idan muka koma muka karanto tarihin tun daga sahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa wannan tarihi mai cike da haske to wannan zai ba mu zai saukaka mana mu kalli yaya mu muke wal ibsaru min haulina kuma wannan zai sa mu dinga kallon mai keke waye da mu watalammusul khuda kuma wannan shi zai sa mu zama masu hangen nesa li mustaqbalina ga future din mu nan gaba din mu mun ga magabata ga inda suke mu ga yanzu inda muke to ya zamu yi mu inganta kamar yanda rayuwar magabatan mu ta inganta dan kuma nan gaban mu tai kyau wa hadha la yatimmu mallan yace wannan ba zai taba cika ba ba zai samu ba illa bi ruju'ina sai fa in mun koma da baya wata dabburina sai in mun lura li tarihina sahih ga tarihin wannan al'umma ta musulunci amma fa tarihin ingantacce wala shay a ghairu sahih kar ka debi komai sai ingantacce ba wani tarkace da zaka diba sai ingantacce duk tarihin da yazo wanda ba ingantacce ba ka tattara shi ka aje shi a gefe ka gano tarihin ka ingantacce to sai kuma anan ka gane yanzu daga aina ka samu matsala ina kake yanzu daga ina zaka dora walau am annan nazara mallan yake cewa walau am annan nazara da za mu zurfafa nazari ko duba da za mu nutsa cikin duba fi tarihina game da tarihin mu ma'ana tarihin al'umman musulunci lawajadina to lalle da za mu samu cewa anna ansa al-hu'ubi bayadan lalle zamani mafi haske hiya al-hu'ubatu allati aashaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabu to shine zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin sa da shi da sahabbansa ina fatan gani a koma can kasa ya fassara al-hukuba yace al-hukub al-hukubu aw al-hukub ko dai kai waqafin din damma ko kai mata ainihin wato sukun ko kace al-hukubu ko al-hukubu al-muddatu dawila min ad-dahab dogon zamani shi ake kira da hukub ko ainihin wato hukubu wal hikbatu al muddatu la waqata laha aw as-sana ko shekara guda ko kuma lokacin da ba shi da wani ainihin wato tsawon lokacin da ba a iyakance shi ba shi ake kira da hukub ka koma ka duba ainihin wato lisanul arab na ibn al manzur mujalladi na 3 shafi na 250 da ainihin wato 3 a karkashin maddar haqaba ha'un da qafun da ba in kana neman kalmar to a cikin ainihin wato lisanul arab sai ka koma za ka ganta dan haka dai abinda muke cewa anan shine anna ansa al-hukubi bayadan wai zamani wanda yafi haske hiyal hukubatu allati aashaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu shine zamanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suka rayu a ciki zalikal jilu alladhi hamala ala atikihi nashara risalati al-islam domin wannan al'umma sune waɗanda suka dauki dakon yada sako na musulunci akan kafadun su fahum safwatu khalqillah sune zababbun halittar Allah ba'dal anbiya wal mursalin bayan ainihin wato annabawa da manzanni babu waɗanda suka kai matsayi da daraja da falala irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan annabawa da manzanni wa qad itara tarikh al ummati al islamiyyati kathirun min at tashwih wad dafs wat tahrif sai dai yace tarihin al ummat musulunci an samu da yawa daga cikin gurbata shine at tashwih an samu da yawa daga gurbata wad dafs da makirci wat tahrif da caccanzawa ya shigo cikin tarihin al ummat musulunci dan haka in zaka karanta tarihi shi sa kana bukatar ka san ingantaccen tarihin musulunci karka dauki tarihin da al-mustashriqun orientalist suka yi rubuce suka ce wannan shine tarihin musulunci wanda yawanci shine abinda ake kakkarantawa a mafi yawan lokuta a Islamic studies a makarantu irin na nizamiya da haka ba shi bane hoton wannan tarihin ba zai baka ainihin hoton tarihin musulunci domin yawanci al-mustashriqun sun yi rage-rage sun yi kare-kare sun yi canje-canje da sauransu sai malai yake cewa lalle ka sani tarihin al'umman musulmi an samu da yawa daga cikin gurbata da makirce-makirce da canje-canje ya shigo cikin sa ba dan komai ba bi sababil firaqi sabida kungiyoyi allati zaharat wadanda suka bayyana fi hadiratil islam a zamani wato a wannan zamani id domin tuhawilu kullu firqatin kowace kungiya tana kokarin an tad'a min sha'anil ukhra tana kokarin ta dankwafar ta dakile ainihin wato sha'anin watanta kowace kungiya wannan kungiyoyin suna daga cikin waɗanda suka canza akalar tarihi suka shigar suka fitar suka caccanza wasu abubuwa dan yayi daidai da kungiyoyin su ko yayi daidai da san zuciyar su dan haka malai yake cewa kowace kungiya zaka same ta tana kokarin dankwafar da kuma dakile matsayin wata wadda ba ita ba watarfa'a min sha'ani zatiha ita kuma ta dauka matsayin ta wabiza to da wannan ne hadatha sagaratu aka samu gibi ainihin wato sagarat kenan aka samu gibi fi tarihil uzama a cikin tarihin manyan mutane min ummatina daga al'umman nan tamu ta musulunci aka samu wannan abubuwan sun shigo fawajadna min al'ummati man ta'adda al-hadd ash-shar'iyya zak mu samu ko kuma fawajadna sai muka samu fil umma a cikin wannan al'umma man ta'adda al-hadd ash-shar'iyya akwai wanda suka ketare iyaka ta shari'a sun ketare iyaka ta shari'a fi mahabbatil ashkas wajen kaunar wasu mutane fa ahabba as-sahabiyya al-jalila ali ibn abi talib hubban afsada alayhi amrahu kullu sai ka samu daga cikin ɗan wannan kungiyoyi din zaka samu wanda ainihin wato ahabbas sahabiyal jalil yana kaunar sahabin nan mai girma Ali ibn Abi Talib shine Ali dan Abi Talib hubban wato soyayyar da afsada alaihi amrahu kulla soyayyar da ta jashi zuwa ga lalata masa al'amarin sa gaba daya ya so soyayyar da ta wuce kima ta wuce iyaka wanda wannan soyayyar ta jawo al'amarin sa ya lalace duka fa nasaba ilaihi ma la yuqbalu min alhawadi irin waɗannan mutane sai suka dinga dangantawa zuwa ga sayyidina Ali suka dinga jingina abinda ba zai karbu ba cikin abubuwan da suka kirkira tarihi ba zai taba karbuwa ba hankali ba zai yadda da wannan abun ya faru ba amma sun dauko shi dan soyayya su ga sayyidina Ali sun jingina waɗannan abubuwan zuwa gare shi wal akhbar da labarai waɗanda ba su tabbata ba sun dauko su sun kirkire su sun jingina su zuwa ga Ali ibn Abi Talib wa fil waqti zatihi a lokaci guda hawala an yadaa min sha'ani gairi shi kuma wannan wanda yake matakar san sayyidina Ali yake daukaka matsayin sayyidina Ali fiye da kima yake daukaka shi fiye da matsayin da ya kamata ya ajiye shi a lokaci guda kuma za ka ga yana dan kwafar da sha'anin wanda ba sayyidina Ali ba cikin sahabbai wa addal akharin wannan ma saboda irin kaunar da yake yi wa sayyidina Ali a riyawarsa to sai ka same shi kuma yana ketarewa wato wa addal akharin mu'tadin yana kirga wasu daga cikin sahabbai a matsayin yan ta'adda masu ketare iyaka ala haqihi wai akan haƙin sayyidina Ali zalimin lahu yana cewa ai sun zalunci sayyidina Ali wali anfusihim kuma sun zalunci kawunan su ma bal zada fihi alghuluw yace wuce iyaka ma ya karu fi mahabbati Ali da sunan san sayyidina Ali hatta ta'addahu ila ahfadi har kuma wannan irin wannan san da suke wa sayyidina Ali ya tsallaka zuwa ga jikokin shi kansa sayyidina Ali din fa za'ama annahum a'immatun har ma suka riya cewa jikokin sayyidina Ali sune shugabanni su suka fi cancanta su zama khalifofi su zama jagorori a doran kasa suka ce kuma mansusun alaihim wai akwai nassosi da suka tabbata akan cewa sune a'imma sune jagorori wa annahum ma'sumuna kuma suka ce ba sa laifi sayyidina Ali da jikokinsa suka ce din ma'asumai ne ba sa laifi ba sa kuskure ba sa tuntube mushabbihan lahum bil anbiya suna kokarin kamanta su da annabawa alaihi musallam bal wajadna fi biharil anwar ka duba can kasa wato ainihin wato lamba ta daya yace banda waɗannan maganganun ma mun samu a cikin littafin biharul anwar lil majalisi na majalisi wan dan shi'a ne yana da littafi biharul anwar a mujalladin sa na 23 shafi na 28 wa gairuhu da wanin sa min suwaril bulu ma huwa akthara min zalik akwai yanayi wato samfuri na wuce iyaka da suka yi game da sayyidina Ali mai tarin yawa in ka koma cikin wannan littafin a wannan shafin da malamin ya ambata za ka ga irin wannan guluwi din
نعم ما عليك تشوا وهذا علي رضي الله عنه يقول جاء سيدنا علي رضي الله عنه ده كان سينا تشوا ليحبني اقوام حتى يدخلون النار فيا وليبغضني قوم
hatta yadkhuluna an-nara fi bughdi sayyidina ali da kansa yake fada yake cewa la yuhibbuni aqwamun lalle wasu mutane za su kaunace ni hatta yadkhuluna an-nara fiya har kuma wannan sanya kai su gidan wuta ta dalilina ma'ana za su yi soyayyar da take ta guluwi ta ketare iyaka maimakon soyayyar ta amfane su kuma sai ta ja su gida zuwa gidan wuta yace wala yubghiduni qaumun wasu mutane kuma har wa yau za su dinga kina su sa mun karan tsana su tsangwame ni hatta yadkhuluna an-nara fi bughdi har kuma kiyayyar da suke mun ta kai su wuta wannan magana ka duba ibnu abi asim a cikin as-sunna ya fitar da ita a shafi na 983 haka al-allama nasiruddin al-albani yace isnaduhu sahih wannan magana isnadin ta ya inganta ala shartu shaykhain sannan har wa yau ka duba wannan magana ba cikin littafin mu na sunna ba domin shi ibnu abi asim littafin sa na sunna littafi ne na ahlus sunna sai malai ce to ka koma ka duba nahjul balaga wannan nahjul balaga din littafi ne na yan shi'a ka koma ka duba ainihin wato waɗannan shafukan da malai ya ambata shafi na ainihin wato abin nan 469 wato mujalladi na biyu sannan kuma a khutuba akwai shi khutubobi ne haka a ciki ya kawo cikin wannan littafin Nahjul Balaga yace to ka koma cikin littafin za ka ga wannan maganar cewa sayyidina Ali ya ce wasu mutane za su dinga sansa su wuce iyaka wannan san ya ja su wuta wasu mutane za su kishi yayyar ta ja su gidan wuta wa manaqibul imam amirul mu'minin Muhammad bin Sulaiman al-Kufi da kuma wani littafi manaqibul imam amirul mu'minin shi ma a cikin wannan littafin na Muhammad bin Sulaiman al-Kufi a mujalladi na biyu shafi na 200 da ainihin wato 83 da kuma al-amali lidusi wannan littafin na ainihin wato dusi ne shi ma a cikin wannan littafin yayi magana akan cewa ainihin wato sayyidina Ali ya faɗi wannan maganar cewa wasu mutane za su kaunace shi su wuce iyaka su shiga wuta wasu kuma za su kishi kiyayyar kuma ta ja su gidan wuta wanda duk wa'annan littafai ne wa'annan ka koma zaka duba zaka ga wannan bayanin insha Allah ta'ala da haka mun zo kan wata gaba da nake ganin zamu iya tsayawa akan ta saboda lokaci da aka nuna mun yayi insha Allah zamu tashi akan wannan gaba din makala aidan insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abinda kuma muka yi kuskure ko muka yi tintiban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana insha Allah kamar yanda aka ji dai wannan kamar muqaddima ce mallai yake yi insha Allah kafin a shiga cikin darasin kai zai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk